Ramadan shekara ta 1442 bayan da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ta zo daidai da 14 ga watan hudu shekara ta 2021. Za mu ci gaba da karatu a wannan zawiyar Sheikh Salihu Musa malami da ke nan tudun Nufawa Kaduna. Muna cikin suratul Zumar, za mu tashi aya ta 54. Malam Sani Musa malami shi zai jabaki, Sheikh Fadru Abdullahi Maraya zai mana fassara. Akramakumullah, bismillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. الله يجزي واتبعوا ku bi ahsan ma unzila ilaykum, mafi kyawun abin da aka saukar muku min rabbikum daga wurin ubangijinku. Min qawli an ya'tiyakum al'azabu baghtatan, cikar da azaba ta sauka a kanku cikin afke, wato cikin rashin sanewa. Antum la tashurun, alhalin a lokacin da azaba za ta sauko ba ku sani ba. Wace azaba ake nufi a nan? Mutuwa. Wato bayan Allah ya gaya mana a baya cewa wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu, wato ku koma zuwa ga ubangijinku kuma ku tsarkake aiki a gare shi, ku sai ka mana abu na uku a nan, wanda shi ne idan an yi ubangiji zai yi gafara ga bayi waɗanda yake sun kasance masu saƙo, wato a bi Alƙur'ani. Domin abinda ake nufi da abinda aka saukar daga gurin Ubangiji, wanda yake kuma shi ne abin kyau daga cikin abubuwan da suka saukar din aka saukar din, wato shi ne Alƙur'ani. So kenan, Allah yana cewa a bi Alƙur'ani. Duk abubuwan da Alƙur'ani ya yi umarnin a aikata, abubuwan da Alƙur'ani ya yi umarnin a nisanta, ma'ana kar a aikata, duk a nisanta. Manzon Allah yana cewa ma amartukum bihi fa atu minhu mastata'tum wama nahaytukum anhu fajtanibu, aw kama qala alayhi salatu wassalam. Abinda na umarce ku a kan cewa ku aikata, to ku aikata shi daidai da gwani, amma abinda na hana ku, ku nisance shi gaba ɗaya. Wato duk abinda Alƙur'ani ya ce a aikata, to kenan mutum ya aikata daidai gwargwado. Amma abinda Alƙur'ani ya ce a bari a nisanta gaba ɗaya, to wannan ba wai daidai gwargwado ba, gabaki ɗaya za a bar abu. Wattabi'u ahsan ma unzila ilaykum min rabbikum min qabli an ya'tiyakum al'azabu baghtatan wa antum la tash'urun. Domin ita azaba a wannan duniya daga cikin nau'ikanta akwai mutuwa, kuma ta zo baghtatan, wato afke, babu alamunta, mutum baya zatanta, wanda suke tare da shi ba sa zatanta, kawai sai dai ta zo ta ɗauke mutum a ce wanda yaro su irin wannan mutuwar tana da hatsarin gaske saboda ba a san halin da mutum yake a ciki ba a lokacin da mutuwa din ta zo. Wata biyu a sanar masu da laifin rarrukun an tafiya.
أن تقول نفس يا حسرتي على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين.
الله يجي أن تقول نفس يا حسرتي على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. أقرأ القرآن أقرأ القرآن أن تقول نفس سبود صوراً karai wanda za ta yi nadama a lahira ta ce ya hasrata wato ya nadama ta a larabci idan balarabe yana neman agaji sai amfani da irin wannan kalma ko ya ce ya hasrata ko ya hasrati ko ya hasrataya idan ka ji balarabe ya ce ya hasrati ya hasrata ko ya hasrata mana ya nadama ta ki zo lokacin zuwan ki ya zo wato duk sanda balarabe ya faɗi wannan kalma yana nufin yana neman taimako kamar bahaushe ne ya ce wayyo da zaran ka ji bahaushe ya ce wayyo yana neman me kenan taimako haka a larabci in ka ji balarabe ya ce ya hasrati kuma ya hasrata ya kuma ya hasrata sannan akwai wata kalmar misali kamar ya lahabi ko ya lahafa ko ya lahafa shi ma idan balarabe ya faɗi wannan wato yana neman taimako kenan domin Allah yana ce mana ne mu bi alqur'ani tun kafin lokacin da za mu nemi agaji yanzu kuma a ranar neman wannan agaji ba zai yi amfani ba saboda babu wanda zai iya mana agaji a tabbula nan su ya hasrata ko kuma a'a ku bi alqur'ani tsoron kada wani rai ya ce ya hasrata ya nadama ta ma'ana tsoron kada wani a ranar ya nemi agaji alhalin ranar agaji ba zai mishi amfani ba an tabbula nafsu ya hasrata alama farautu bi jindinna tsoron kada mai rai ya ce ko kafin ranar da mai rai zai ce ya nadama ta alama farautu bi jindinna akan abinda na takaita a game da ɓangaren Allah me yake nufi da ɓangaren Allah nan yi wa Allah ɗaya mana ta farko kenan wato idan mutum ya takaita yawa Allah da mana biwa Allah biyayya da yawa ba a cikin rayuwarsa to ko ranar da zai nadama shine ubangiji yake faɗa a nan daga cikin koyon yawa Allah da akwai kin bin umarnin alqur'ani idan alqur'ani ya ce ayi kaza sai mutum bai yi ba to yanzu kan ya takaita a ɓangaren ubangiji ma'ana ya takaita a game da yiwa Allah ɗa'a ma'ana bai yi ɗa'a yadda ake so ba ya yi ɗa'a gajewar ɗa'a haka nan akwai hanyar Allah shi ma jambo layi ne wato idan mutum ya takaita game da shiga hanyar Allah to shi ma akwai ranar da zai yi nadama akwai ranar da zai yi nadama haka nan jambin layi yana nufin kuma haƙƙin Allah domin akwai haƙƙin Allah wanda yake a kan mu bayansa babban haƙƙin shi ne mu bauta masa shi shi kaɗai ba tare da masa tarayya ba to idan mutum ya zamana ya bauta wa Allah tare da wani abu ko kuma a'a ya ma ki bautawa Allah ɗin wani abu ya bautawa to babu shakka akwai ranar da sai ya yi nadama sai ya ce ya hasrata ɗin alama farautu bi jindillah sannan kuma akwai bin umarnin Allah idan Allah yayi umurni to wannan umurni na Allah ya zama na jabulai mana abin da yake daga bangaren Ubangiji so haka duk abin da Allah yayi umurni to kada mutum ya takaita wajen bin wannan umurni misali Ubangiji yayi umurni ayi azumi to kan mutum ya takaita wajen yin azumi wanda yake na farilla sai dai in akwai wata larura Ubangiji yayi umurni ayi sallah musamman sallolin nan guda biyar wanda ake yi a kullum dukkan mutum ya takaita yin sallah din nan ya zama na koyaushe an same ka in lokacin sallah ya yi kana yi idan ba haka ba akwai ranar da mutum sai ya ce ya hasrata alama kamar tafi jahilla sannan Ubangiji ya yi umarnin a yi sallah a cikin jama'a sallar jam'i to kan mutum ya zama na koyaushe yana sallah ko shi shiga ɗaya cikin ofis ko yana sallah shi shi kadai cikin shagon shi ko yana sallah shi shi kadai a gonarsa ko yana sallah shi shi kadai a gurin da yake sana'arsa ko wani al'amari idan lokacin sallah ya yi ya kumurin Allah ya je a yi sallah da shi a cikin jama'a Ubangiji ya yi umurni kuma cewa a nisanci giya misali to shi ma mutum ya nisanci giya da abubuwa makamantanta Ubangiji ya yi umarnin a nisanci zina ko shi ma mutum ya nisanci zina da abubuwa makamantanta Ubangiji ya yi umarnin a nisanci riba shi ma mutum ya nisanci riba saboda duk umarnin Allah to duk abinda Allah ya umarni na a yi da abinda Allah ya umarni na kada a yi to kada mutum a same shi ya takaita abinda ake so ka takaita in ma zai yi kakkari gaba daya shine menene saban Allah amma umurnin Allah kar a same ka ka takaita ana so ne a yi da yawa ana so a yi da yawa in Allah ya ce a yi kaza to a yi kazan nan da yawa idan Allah ya ce a nisanci kaza to a nisanci kazan nan da yawa in ba haka ba to babu shakka akwai ranar nadama kuma wani shi yake ce akwai ranar nadama to shine nan alqur'ani yake magana an ta kula nan su ya surata ala ma farata bi jabbillah wa in kunti la min as-sakhirin wato in din kai ne wato la kunti la min as-sakhirin wallahi na kasance a cikin masu kinkiri a duniya idan mutum ya kasance yana wa Allah kinkiri ko yana wa manzon Allah injili ko yana wa waɗanda suka bi hanyar Allah injili to ko ranar da shi da kansa zai faɗa haka shine a ranar lahira ranar da faɗan ba za ce masa amfani ba wato duk wanda yake injili to ba mu shakka a ranar lahira sai yayi wannan to ayar tana nuna mana ne cewa mu bi alqur'ani tun kafin ranar da ɗin mutum bai bi alƙur'ani ba zai nemi agaji in ya ga bala'in azabar da zai shiga kuma ranar neman wannan agaji ba zai masa amfani ba saboda babu wanda zai iya taimakonsa sannan kuma idan mutum ya kasance wani bai bi hanyar Allah ɗin ba bai bi umarnin Allah ba bai shiga hanyar Allah ba taimakon ya tsaya a haka to kuma sai ka same shi yana wa waɗanda su suke bin umarnin Allah ƙirƙiranci sai ka same shi yana wa waɗanda suka shiga hanyar Allah ƙirƙiranci sai ka same shi yana wa waɗanda suke yi wa Allah ɗa'a ɗin ƙirƙiranci to ya haɗa abu ne kenan gashi shi bai wa Allah ɗa'a ba sannan kuma yana wa waɗanda suke yi wa Allah ɗa'a ɗin ƙirƙiranci to shi ma akwai ranar da mutum zai nadama kenan Qur'ani na cewa qul billahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tasdiqun la ta'tazilu qad kafartum ba'da imanikum ya rasulullahi ka gaya wa bayina musamman wadanda suke yin kirkiranci kace Allah kuke wa injili da ayoyinsa ayoyin Allah kuke wa injili kuna billahi wa ayatihi wa rasulihi da manzansa manzan Allah din kuke wa injili manzan Allah la ta tazimu kada ku kawo wani uzuri kada ka farko haƙiƙa kun kafin ta ba da imani kun bayan da kuna da imani yi wa Qur'ani ƙirƙiranci yakan iya ga mutum da kafirci yiwa manzon Allah iskiranci yakan kai ga kafirci, hatta yiwa bayin Allah iskiranci yakan kai ga mene kafirci, sanadiyar sirrin Allah sai mutum yayi iskiranci a gare su, wannan yakan kai ga kafirci. Aya tana karantar da mu muhimman abubuwa kamar haka. Na ɗaya, kamar yadda na faɗa a baya, zan nanata duk umurnin Allah ka bi shi ba taƙaitawa, a same ka ka umurnin da yawa. Duk abinda Allah ya ce kar a yi, a same ka ka hannu da yawa, ba ka yi abubuwan nan da Allah ya hana ba da yawa. Sannan kuma kar a same ka a cikin masu yin izgilanci. Izgilanci ba shi da kyau, yakan kai ga mutum ya yi da dama a lahira. Allah shi kiyaye.
أو تقول حين ترى العذاب أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين.
سنن الله يتقبل الشيوى أن تقول أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. تقول أن الله يرى إذن وندر يبي الله الدنيا بيجا أزابة بيشيغا sannan kuma ya ga gidansa da aka tanadar masa aljanna, gidan rahama, ya ga yanzu ba zai samu wannan gida ba, to ga abin da zai faɗa nan. Domin dukkan ɗan adam da ka sani wanda Ubangiji ya halicce shi, to yana da gida a cikin aljanna. Idan bai wa Allah biyayya ba, in za a tafi da shi gidan wuta, sai an nuna mai gidan aljanna, ya ga cewa da ya bi Allah a duniya ga inda zai je yanzu ba nan zai je ba, to wannan sai ya ƙara masa baƙin ciki, ya ƙara masa nadama, ya ga cewa ga gidan bala'in da zai tafi ya ga azabar, sannan kuma ga gidan rahamar da zai asarar shi ba zai shiga ba, zai gani ga shi ɗaukar za a nuna mai. Idan aka ba mutum haka ne, shi ne zai ce ina ma da lalle da Allah ya shirye ni, wallahi da na zama a cikin masu tsoronsa. Auta kula ko kuma ubi alƙur'ani, tsoron kada wani rai ya ce lau anna Allah hadani, lallai da Allah ya shirye da ni, la kuntu minal muttaqin, wallahi da na kasance a cikin masu tsoron Allah. Wato wannan magana ce mai kyau, dubu mutum zai faɗa a lahira, amma ana nufin ɓarna ne da ita. Misali, domin a duniya an ba shi damar ya shiryu, an nuna mai hanya, an aiko manzanni da saƙo, idan a wannan al'umma ce annabi an aiko shi, sannan ya zo alƙur'ani ya yi bayani filla-filla game da abubuwan da Allah yake so da kuma abubuwan da Allah baya so. Idan mutum bai bi murnin alƙur'ani ba, to ranar lahira sai ya faɗi wannan magana, lau anna Allah hadani, lallai da Allah ya shiryatar da ni, da a ce lallai Allah ya shiryatar da ni, la kuntu minal muttaqin, wallahi da na kasance a cikin masu tsoron Allah. Allah shi kiyaye.
أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين.
أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. هاي لا يدي أنا كم واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. وبي أبندا يكيا فتو دكشن أبو بندا كسر كرمكم أنا أبو القرآن. أبو القرآن. Tsoron kada wata rai ta ce hina taral azaba, lokacin da wannan mai rai ko lokacin da wannan rai ya ga azaba ya ce lau anna li karratan, lallai da a ce ni ina da kome, wato da a ce ni za a komar da ni zuwa duniya, ina ma da a ce za a komar da ni zuwa duniya, lallai da za a mayar da ni zuwa duniya, fa akuna minal muslimin, in kasance a cikin masu kyautata aiki. Wato nan Allah yana nuna mana kuma yana gaya mana cewa idan mutum bai bi Allah a duniya ba idan aka je lahira sai yayi da na sani sai yayi fatan ina ma da za a dawo da shi duniya ya bi Allah kuma ba ga da za a yi nan ta ba dawowa shikenan nan ta bi ba dawowa an dade an yi miliyoyin shekaru yanzu ana rasuwa babu wanda aka taba ji bayan ya rasu ya dawo saboda idan ka jira nan lahira ko da mutum ya wannan magana saboda nadama yace she ina ma da dawo da shi duniya ya bi Allah ya kasance a cikin masu kyautatawa to wannan fada ba za ta mishi amfani ba saboda ubangiji yana jawo hankalin mu ne cewa to muna da dama mu bi Allah mu shiga hanyoyin Allah mu bi umarnin Allah tun kafin ranar da waɗannan abubuwa za su faru na maganganun nan domin ko an faɗa a lahira ɗin ko mutum ya faɗa a lahira ba su da wani amfani cewa da Allah ya shiryatar da shi babu shakka da ya kasance cikin masu tsoron Allah ko kuma mutum ya ce a ta ubangiji a mai da ni duniya ɗin yanzu kan na ga gidan rahama na ga gidan azaba na tabbatar yanzu a mai da ni duniya in an mai da ni duniya ya ubangiji zan kyautata maka kaga wannan magana ta shi ba ta da wani amfani domin ba za a dawo da shi din ba so haka tun a nan ne ya kamata mutum ya bi Allah domin ya kaucewa wannan rana ma'ana ya kaucewa waɗannan abubuwa da wasu za su faɗa a wannan rana ta alkiyama
bale kad ja'atka ayati fa kadzabta biha wastakbarta wa kunta minal kafirin
bala kad ja'atka ayati فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ في دمو تيوبة هكا شراء دا الله يا شرية تدشي الدنيا باب شكا دا يا كسن شيء اجتماع سؤولا الله سيالا يسا أباش أمسا تارشا ملائكو بلا ارجاء لك آياتي haqiqa ayoyina sun zo maka baka zabta biha sai ka karyata su wastakbarta sannan kuma kai girman kai girman kai a shari'a shine kin gaskiya shake ne girman kai girman kai kuma a dabi'a wanda shi ma shari'a ba ta so mutum yayi shine hulakanta mutane ka rika ganin ka kuwa ne ina gaira kai da ba za ta amsa ba amma wani ne tunka mun ma gaira kai kai ka gaira shi amma wani ya gaira kai ba za ma ka amsa ba mana mutum yana ganin mutane a wulakance to wannan shi ne abinda Bahaushe yake kira girman kai shi ma shari'a ba ta san shi amma duk inda kai shari'a ta yi magana girman kai a cikin alkurani misali ko a sunna abinda ake nufi shi ne kin gaskiya komai kaskantar da kan mutum amma an faɗi gaskiya ya ƙi bi to wannan mai girman kai ne na fata gani mai girman kai ne to saboda haka Allah yana gaya mana amsar da za a ba masu cewa a lahira ai da Allah ya shirya da su da su zama masu tsoron Allah kuma waɗanda za su ce labai da su duniya mana ina ma da suna da damar a korowa da su duniya babu shakka in aka yi musu haka za su bi Allah su kasance a cikin mutane masu kyautata aiki sai Allah ya ce wa kowanne daga cikinsu bala haka ne kam ai ka tuna kada haƙiƙa ja'anka ayati ayoyina sun zo maka idan a wannan al'umma ce annabi bai kawo mana alƙur'ani ba ya kawo shi ne ayoyin Allah ɗin abinda Allah yake so ya faɗa a cikin Al-Qur'ani duk abinda Allah baya so ya faɗa a cikin Al-Qur'ani idan bai faɗa ɓaro-ɓaro ba annabi ya yi ƙarin bayani ya faɗa saboda haka mutum ba shi da wani dalili misali wanda yake cikin al'umma ma'aikin an yi lahira ya ce ai da Allah ya shiryatar da shi da ya kasance cikin masu tsoron Allah ai abinda ake bukata saƙon Allah ya zo kuma annabi ya kawo saƙo duk wani abu da za ka ga ya kai mutum wuta to babu shakka annabi Allah ya ba shi alƙur'ani ya zo da shi
kuma alqur'ani yayi bayani tilla tilla abinda ba a fada a tuni ba manzon Allah yayi bayani tilla tilla abinda ma'aiki ya fada a dunkulan kuma wadanda suka zo bayan sa malamai magada annabawa su kuma Allah ya fahimtar da su sun yi bayani tilla tilla saboda haka mutum ba shi da wani kuzuri idan bai bi Allah ba a cikin al'umma ma'aiki kamar yadda sauran al'ummomi idan ba su bi manzanninsu ba ba su da wani dalili a ranar lahira domin Allah ya aiko musu manzanni da ba a aiko manzo ba ne shi ba da ma yawa mutum azaba saboda ba ku na mu'allimina hatta na ba asar rasula al-Qur'ani ya ce mu ne mu kasance muna masu azaba ba har sai mun aiko manzo sai aka gashi an kawo mana mu al'ummar annabi al-Qur'ani sai aka ce wannan al'umma duk wanda bai bi al-Qur'ani ba bai bi manzon Allah ba to ranar lahira ba shi da uzuri domin ayoyin Allah sun zo al-Qur'ani mu a wannan al'umma idan ga al'ummar annabi Musa alaihi salam ne da sauran bani Isra'ila a Taurat da Injila in jama'a na mu dawo da dai salam ne ayoyin Allah da suka zo musu Zabura kowace al'umma ayoyin Allah sun zo mata sannan bayan ayoyin Allah waɗanda suke na karantawa na wahayi akwai kuma ayoyin Allah ma'ana alamomi waɗanda suke nuna akwai Allah shi ma sun zo wa mutane yanzu misali kai a kan kanka a matsayinka na mutum kai kanka aya ne cewa lallai akwai Allah kuma lallai ya zama wajibi ka bauta masa shi shi kadai idan mutum yana da mota sai tayar motarsa daya ko biyu ko uku ko wani tashi yana da dama in yana da kudi ya canza tayar nan ko ba shi da dama ana canza tayar ko ba a yi to duk kudin mutum yau idan idan shi guda ɗaya ya faɗi a ina za a so yin spiya ido da wanda ya kowa kuɗi a duniya sai maciji ya mai feshi a ido sai daina gani dalla za ta bi ingila son spiya ido ko kuwa amma an taya ne ko a nan Kaduna ga shagon tayoyi nan da yawa duk duniya ina shagon ido yake wannan ba ƙaramin aya ba ne ido kawai duk duniya yau in za ta haɗu ta kawo maka spiya ido ba za ta iya ba wannan ba aya ba ne aya ce da take nuna cewa lallai wannan abin da aka kasa samo irinsa in aka rasa shi to lallai akwai wanda ya yi shi akwai wanda ya yi shi shi ne Allah sannan idan mutum ya kalle a guje ɗan adam ya fita a guje ko ne wanda yake sana'ar shi gudu ne don akwai wanda sana'ar shi gudu ne an tambaye ka me sana'ar ka ya ce gudu shi ɗan wasan gudu ne lalla in ya kalle a guje ɗin nan an taɓa samun labari mutum ya fita a guje amma hannunsa fat ya faɗi ko ƙafarsa fat ta fita saboda gudu amma mota ba a ce da ga mai ta ce ta fita amma ba a taɓa samun inda za ka ji an ce mutum shi tayar shi ta fita ba saboda waye tayar mutum ɗin haƙiƙatar shi ne Allah wannan gwanin mahalicin nashi ɗaurin tayar ba yadda za a iya fita sannan a taƙaice duk abin da ka gani akwai wanda ya yi shi wannan ya nuna kai kanka da sauran mutanen 'yan uwanka lallai ba ku duka yi kanku ba akwai wanda ya yi ku amma kuma babu wani mutum a duniya ko wani kamfani da ya fito ce muke yin mutane sannan shi ko mutum ɗin ba shi ya yi kanshi ba wannan yana nuna lallai akwai wanda ya yi shi to wanda ya yi shi nan lallai shi ne Allah kuma wanda wajibi a bauta masa shi shi kadai sannan saboda kyautatawa da ya yi bar a saba masa saboda ka samuwar ka kai kanka aya ne. Sannan ya kyautata maka wannan iska da ake shaka. Domin dan adam a kullum yana yin numfashi 30,000 ne idan lafiyarsa kalau. Numfashi 30,000 ba numfashi yana gudu ba ko saboda rashin lafiya, a'a numfashi na yadda aka saba na al'ada. Saboda dukkan awa daya yana yin numfashi 1,250. So abinda yake bukata na iska na oxygen shine akalla kaman tudu uku na iskar gas din nan da ake girki da shi. To koda wannan iskar gas din na yau tudun nawa ne? Guda daya. Ka dauka tudun guda biyar ne. Saboda haka in ba dan Allah ya kawo wannan iska ta oxygen ba, wato kowannen mu kullun sai ya sai tudun oxygen guda uku, akalla yana bukatar 15,000 kullun na iska. Amma Allah yana ba mutum a kyauta 15,530 nawa ne mutum nisa. Ina jin naira 1,450 ko? Kaga mutum yana bukatar naira 1,450 akalla kenan ya rayu, amma kyauta yake samu. Kuma ta rayuwa ba dan Allah ne yake bayar da iskar ba, kai nemi iskar kuma a ce ba ta. Kuma Ubangiji ya ba mu kyauta, saboda wannan shi ma yana daga cikin ayoyi na Ubangiji, ma'ana alamomi da suke nuna sabuwar Ubangiji. Sannan mu ka koma kan ido din ka kalla ka ga in kore ne ka ga kore, in ja ne ka ga ja, in mai ruwan kwai ne ka ga mai ruwan kwai, in fari ne ka ga fari. Dan Adam ne kawai ke da wannan. Amma shi rago da kare da sauran masu idanuwa dabbobin ba dan Adam ba, to babu wanda yake ganin kala daban-daban. Shi rago abu ɗaya yake gani kawai, yana gani amma abu ɗaya ne. Saboda haka rago bai gane wannan yellow ne ko wannan fari ne ko wannan green ne ko wannan mai ruwan toka ne, bai gane. Amma dai yana gani. Dan Adam ne kawai, abubuwa ne guda biyu kila ma ɗaya, amma da wannan abin yake gane wannan fari ne, wannan ja ne, wannan baki ne, wannan shuɗi ne, wannan mai ruwan kwai ne, wannan mai ruwan toka ne. Da ka kama wannan menene zaka ga shi kore ne. Amma da rago na magana, duk abin da ka kawo rago shi abu ɗaya ne. Haka kare duk abin da ka kawo yana gani amma abu ɗaya yake gani, launi ɗaya yake gani. Saboda Ubangijin da ya wannan hikima abu guda ɗaya ne, amma ya ga abubuwa iri-iri daban-daban marasa iyaka. Lallai wannan kawai ganin abubuwa daban-daban aya ce daga cikin ayoyin Allah. Saboda haka ta dukkan ɓangarorin, idan mutum bai ji Allah ba, ba shi da hujjar cewa da Allah ya shiryatar da shi da ya zamana a cikin mutane masu tsoron Allah. Domin ne abinda yake bukata a gaya maka yi kaza bari kaza. Kuma Allah ya kawo ayoyi na wahayi, sannan ya kawo halittu iri-iri a matsayin menene? A matsayin alamomi da suke nuna samuwarsa. Domin duk abin da ka gani akwai wanda ya yi shi. In ka ji wani bai ce shi ya yi abin ba, to babu shakka Allah ne ya yi. Sannan ga rai, rai aya ce daga cikin ayoyin Allah, ma'ana alamomin da suke nuna lallai akwai Allah. Rai yanzu wanda ya fi kuɗi a duniya in ya faɗi ya mutu, dalla wani kanti za a so sabon rai? Amma batir motar shi ya mutu ba, ko akwai wanda sana'ar shi sai da batir? Amma za a samu babban attajiri ya rasu, sai kalle iyalan shi na ko da me faru, wallahi wannan ne Allah ya mera su, a to shikenan ku kawo miliyan kaza domin a gari kaza akwai wani shi sana'a shi dama sai da rai. Kuma tunda tafiya tana da nisa, ina ganin kyau a so kamar uku in aka zo aka sa mai wani tusa a yi spiyan biyan lalla za su ba mutum kudin sun san da mawukaci ne zo ta ajiya. Amma ba turin mota ne ba, abuja za su fata amma rai ba guda ɗaya ne in ya tafi shikenan duk dukiyar mace in duk duniyar nan ya mallaka shikenan ba da za a ji a su wani ban ƙara maimaita ba amma rai ba ɗan adam da kake ganin shi duk wani abu mai rai ko rago yanzu ko gunsun da kake gani ba wani abu na jikin gunsun da za a iya samo su fiye shi ko jaba ba wani abu da ke jikin jaba da za a samo su fiye shi duk abin da gwani yayi Allah kenan ba shi da siya amma tuwaya duk ci gabansu in masu yin fijo ne duk abin da ke jikin fijon akwai wanda shi sana'ar shi sayar da wannan in marasandi ne duk abin da ke jikin marasandi akwai wanda sana'ar shi sayar da wannan da ta ki tashi aka ce ai kaza ne ta ce ka je gunsuwa da za a samu abu amma in mutum ya ki tashi gunsuwa za a samu abu so haka wannan ayoyi nauyi biyu ke idan mutum bai yi karatu ba kuma bai saurara karatu so da haka bai san ayoyin Allah ba to ga ayoyi na halitta sannan ka duba abubuwan da Ubangiji da izininsa ya sa shi ne zai zama na sanadiyar rayuwarmu ma'ana abinci a haƙa rayu a samo abu wanda yake mushe ne mushen masara abu ne mushen shinkafa abu ne mushen dawa abu ne a samu mushen gari kamar na alayyahu a yayyafa bayan wani lokaci sai ka ga alayyahu ya fito bayan wani lokaci sai ka ga masara ta fito bayan wani lokaci sai ka ga shinkafa ta fito to ka gwada ka gani in ka ce wannan ba aya ba ne samu mukullin mota in ba ka da spiya guda ɗaya ne ya ɓata sai wani ya ce a inda ba ka mai ka shuka shi ma ai kana walar da kanka ai kai shuka kai bayuwa kawai kana an shuka mukullin nan zai fito zai fitowa amma ga mushen dawa shi in ka shuka ba zai fito suna ka duk waɗannan ayoyi ne da suke nuna samuwar Allah abinda Allah bai yarda ya fito ba zai fito ba ko kuɗi ne yanzu ko zinare yanzu ka haƙa rami ka shuka ba zai fito ba sai haka waɗannan ayoyi ne na Ubangiji Ubangiji yana gaya mana ne cewa babu shakka ayoyinsa sun zo mana alamomi da suke nuna akwai samuwarsa sun zo mana sai haka mu yadda akwai shi kuma mu bauta masa shi shi kadai sannan bayan haka kuma ayoyinsa na wahayi sun zo mana ta hanyar manzanninsa mu a wannan al'umma saƙon ya zo mana ne ta hannun shugaban manzanni gaba ɗaya manzon Allah tsira da insha Allah su tabbata a gare shi da jama'a gidan su tsarka kafin fa kazzabta biya sai a cewa wanda yake so wai a dawo da shi duniya din ta ce ai ayoyi sun zo maka fa kazzabta biya ka ƙaryata su ba ka yarda da su ba su daga wannan yana nuna mana kar mu rika ƙaryata ayoyin Allah ƙaryata ayoyi iri biyu ne akwai ƙaryatawa na cewa ƙarya ne ba Allah ne ya saukar da waɗannan ayoyi na Alƙur'ani ba kamar yadda kafirai ke faɗa akwai ƙaryatawa kuma iri na biyu wanda ya yarda an saukar da ayoyin amma kuma ƙaryatawa yake yi amma wannan irin ƙaryatawa bai fitar da mutum a musulunci irin wannan ƙaryatawar saƙo ne shi ne mutum ya ƙi yin aiki da abun na ba ta gani Allah ya ce kar a sha giya wanda yake shan giya in musulmi ne misali ya yarda cewa Allah ya faɗa a cikin alƙur'ani cewa innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaitan fajtanibu al-aya amma kuma yana sha amma kuma in ka ce mai waye saukar da wannan zai cewa Allah zai ce in ka tambaye shi ka yarda da wannan aya ta cikin alƙur'ani zai ce eh na yarda to me yasa yake sha ƙaryatawa kenan amma ba ƙaryatawa aƙidatan ba wato ƙaryatawa ta mu'amala domin da ya yarda cikakken yarda babu shakka da ba zai sha ba. Haka nan wanda yake neman mata ya sani Allah ya faɗa shi Al-Qur'ani shakar ai yana yi, wanda yake zalunci shi ma ka tambaye shi ko aka ga mai eh Allah ya faɗa ka yace eh mun sani amma kuma yana yi. So da haka dole ne mutum ya yi kokari ya fita daga wannan teku na ƙaryatawa na wajen mu'amala din nan. Abin da Allah ya faɗa shi satin farko Allah ya ce wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum, ku bi abin da yake shi ne mafi kyau na abin da aka saukar muku daga wurin Ubangijin kuma na Qur'ani. Duk abin da aka ce Qur'ani ya ce to ka yarda Allah ne ya faɗa, in kuma da ba ka riga ka yarda to yanzu abin da ya rage maka ka bi umarnin. Kakkabi son zuciya, idan mutum son zuciya tun daga nan duniya zai ga saɓanin, zai ga sakamakon abin da ya yi na son zuciya ɗin. Ka zartar ya sai ka ƙaryata waɗannan ayoyin rastar ka barka kuma kai girman kai. Ana gaya mai ana bashi hujja a lahira wanda yake cewa ɗin nan da Allah ya lalle da Allah ya shiryatar da shi da ya kasance a cikin masu tsoron Allah. Ta ce ayoyin sun zo maka ka ƙaryata kuma kai girman kai, menene girman kai? Na faɗa ɗazu shi ne menene ƙin gaskiya. In gaskiya ko ba wai ka ga mutane kana durƙusa kana ga a ci a wani ayi bai da girman kai ba shi ake nufi ba. Komai ko ganinsa kai ka kanta kana jan ciki kamar maciji amma an faɗi gaskiya ba ka yarda to kai ne girman kai a shara. Wastakbarta kai girman kai ma'ana kai ƙi gaskiya. Mutane ɓarɓarewa za ka ga sun ƙi gaskiya. Duk wanda ya ƙi gaskiya ce mai girman kai, ya yi girman kai. Sannan wa kunta min al-kafirin, kuma ka kasance a cikin kafirin. Idan mutum ya mutu a matsayin kafiri kenan, ka kasance a cikin kafirai. Menene kafiri? Shi ne mai rufe abu. Domin dalilin da yasa ake kiran wanda ba musulmi ba a kira shi da cewa al-kafir shi ne saboda ya rufe gaskiya. Rufa abu mana ka kasance cikin masu rufa gaskiya. Shi yasa ake kiran manomi ko ake kiran manoma da al-kuffar. Kamar misali gaisin a ajabal kuffara nabatu, kamar misalin girgije ne, kamar misalin ruwan sama ne, wanda a ajabal kuffara nabatu abinda ya tsirar ya ba manoma sha'awa. Al-kuffar a can ba kafirai ba, amma annabi zaka ji yayi annabi jahilul kufara ya kai wannan babban annabi ka yaki kafirai nan. In can ka ce kamar sai daga ina jabal kufara ka ga kufara a can mene manoma, sai ka zo nan ka karanta yayi annabi jahilul kufara ya kai wannan babban annabi jahilul kufara ya ki manoma, haka ba ma nan kafirai ake ne. To can dan me aka kira manoma? Nunce menene man haza? In ka ce huwa kafir sai an tambaye ka me kake nufi? Na ce manomi. Manomi kuma Allah ya kira manoma da al-kuffar, don me yake kira manoma da al-kuffar? Saboda suna haƙa ƙasa su binne hatsi. Manomi yana tonon rani ya zuba masara ya rufe, ma'ana al-kuffar masu rufewa. Su kuma wayannan kafirai ana kiransu da al-kuffar ne saboda suna mene? Rufa gaskiya. Shi manomi ana kiransu, manoma ana kiransu da al-kuffar saboda suna rufa hatsi, suna rufa hatsi a rami. Shi yasa ake kiransu da al-kuffar. Saboda haka rufa gaskiya idan mutum yana cikin musulunci to bukunci ne ga Allah subhanahu wata'ala. In kuma aqidatan ne to yayi kafirci kenan, wanda in ya mutu bai tuba ba zai shiga wani sanadiyar haka, wanda kuma in ya shiga din ba fita har abada tunda ya mutu a matsayin kafiri. Amma in kafircin ba na aqida bane na mu'amala ne to wannan hukunci kenan, shi hukuncin sa wato laifi ne. Idan mutum ya tuba Allah zai yafe masa, in ma ya mutu bai turo ba, in Allah ya ga dama ya yafe masa a lahira, in bai ga dama ba kuma ya azautar da shi, sannan daga baya ya fito da shi ya kai shi gidan raham. Mai ayyar da karantar da mu shi ne mai yarda da ayoyin Allah, mai imani da su, mai aiki da su, sannan kada mu riƙa ƙaryata ayoyin Allah, ma'ana kada mu riƙa fifita abinda zuciyoyinmu ke so akan abin da Allah ya faɗa. Sannan kuma kada mu riƙa ƙin gaskiya, domin in muna ƙin gaskiya to babu shakka mun zama masu girman kai kenan. Sannan mu yi ta addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya tsiratar da mu daga zama cikin kafirai. Na'am.
ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين.
ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. الله يجي يا رسول الله كتنا بمقا وانا أبنزي فارو على هنا. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا وترى الذين كذبوا على الله يا رسول الله قرآن كراتو ذاك وطن نسكي وألّا كريا كذبوا على الله وطن نسكي وألّا كريا تايا أكي وألّا كريا نسالي شين متي يتي ألّا نادنا هو يتي ألّا نادا ماتا هو يتي ألّا نادا أهوتن تاريا duk wanda ya faɗa haka yayi wa Allah ƙarya a musulunci, domin ka ce Allah yana da ɗa ka masa ƙarya saboda ya ce lam yalid wa lam yulad, bai haifa ba ko ba haife shi ba. Haka nan idan ka ce Allah yana da mahaifi ka wa Allah ƙarya saboda ya ce lam yulad, ba haife shi ba. Haka nan idan ka ce Allah yana da mata ka yi wa Allah ƙarya. Haka nan idan ka ce Allah yana da abokin tarayya a wurin bauta, a iya bauta wa Allah amma kuma a bauta wa wani abu kamar yadda kafirai ke yi, sai ce a bari mu bauta wa gumaka saboda a ranar lahira su kusantar da mu zuwa ga Allah. In an tambaye su don me kuke bauta wa gumaka ne, daga sun ce ma na abu da hu illa li qarribuna ila llahi zulfa, ai ba ma bauta musu sai dai dan kawai su kusantar da mu zuwa ga Allah, wato suna kamun kaba ne da gumakan ko kuma kawai su kusantar da su zuwa ga Allah. To shi ma duk wanda ya haka to babu shakka yayi wa Allah ƙarya. To ranar lahira Allah ya ce za ka ga waɗanda suka yi wa Allah ƙarya wujuhuhum muswaddatun, fuskokinsu sun zama na baƙaƙƙiyar komai hasken mutum a nan duniya. Idan ya mutu yana wa Allah ƙarya to ranar lahira hanyar da za a gane shi cewa wannan ya mutu yana wa Allah ƙarya shine za ka ga fuskarsa ta yi baƙaƙƙiyar, wato yadda zuciyarsa take baƙaƙƙiyar haka fuskar za ta zama, fuska ta yi baƙaƙƙiyar. Saboda haka fagen kiyama da ka ga su da baƙaƙƙen fuska, waɗannan waɗanda suka mutu ne suna wa Allah ƙarya ba su tuba ba. Saboda fuska za ta yi baƙi saboda baƙin ciki da za su haɗu da shi a ranar lahira. Baƙin ciki na farko za a nuna musu gidansu na ni'ima a aljanna, su ga kayan alatu iri-iri, to sai a gaya musu kuma ba za su shiga wannan gida ba. Sai a nuna musu gidan bala'i, su ga irin bala'i, macizai tika-tika, kuramu tika-tika, ga wuta nan, ga kayan tashin hankali, sai a ce to nan za ku zauna. Ga baƙin cikin rasa gidan aljanna, ga baƙin cikin shiga gidan wuta. Domin da ma sun rasa gidan aljanna ne, ya ce to wannan irin gida wanda babu irinsa, ido bai taɓa ganin irin abin da ke ciki ba, kunne bai taɓa jin labarin abin da yake ciki ba, hankali bai taɓa tunanin irin abin da yake ciki ba, amma ba za a shigar da ku ba. Ku zauna haka kawai, ku daga da dama-dama, ku sai ce kuma ba za ka shiga aljannan ba. Sannan kuma ga gidan bala'in da mutum zai shiga, domin gidan lahira gida biyu ne, in ka ga mutum bai aljanna to yana gidan wuta. Allah shi kiyaye. To wannan baƙin ciki sai ya tare ya musu yawa, to sai ka ga baƙin zuciyarsu ya bayyana a fuskarsu, sai fuskar ce baƙin kirin. Alaysa fi jahannam mathwan lil mutakabbirin, wannan istifhami ne na takariri. in kana so kai ka fassara kai tsaye sai ka cire a din da laisa sai ka rike shi sai zamana fi jahannama makawal lil mutakabbiri fi jahannama a cikin gidan jahannama makawal akwai wurin zama kan tabbas akwai wurin zama suwa yake da wannan wurin zama lil mutakabbiri na masu girman kai ne wanda yake girman kai girman kai na farko na aqida shine kin gaskiya sannan sai girman kai din na dabi'a shine mene ganin mutane a wulakanci shi ma yana kai mutum gidan wuta amma wancan na farko na aqida idan mutum ya mutu yana kin gaskiya ya mutu yana kin gaskiya gaskiya ta farko shine cewa Allah shi kadai ne shine abin bauta sai mutum ya mutu akan cewa shi bai yadda da haka ba idan ya shiga gidan wutar jahannama har abada ba wuta sai da wannan girman kai ne daraja ta daya to girman kai kuma na dabi'a idan mutum Allah bai ga dama ba ya kiyafe masa mashi'a bata so a yafe masa ba ya mutu yana ganin mutane a wulakance ko saboda yana da mulki ko saboda yana da kuɗi ko saboda yana da ilimi sai ka sa shi a cikin gidan wuta to wannan zai yi zama ne a gidan wuta na wucin gadi daga baya sai a fitar da shi a kai shi gidan rahama saboda ya mutu a zuciyarsa akwai wani abu na imani aya tana karantar da mu cewa mu nisanci girman kai mu nisancewa Allah ƙarya sannan kuma yi wa Allah ƙarya yana ɗaukar har ila yau abinda Allah bai faɗa maka faɗa ka ce Allah ne ya ce shi ma kai wa Allah ƙarya manzon Allah ma in kai masa ƙarya ya ce ka nemi wurin da za ka zauna a wuta man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maqadahu minan nar duk wanda ya min ƙarya da gangan to ya nemi wurin zamansa a wuta to wanda ya wa manzon Allah ƙarya zai tafi wuta ashe ala babil aula wanda ya wa Allah ƙarya zai tafi wuta ke zai wuta shi ma sai ta fita wanda ya kai ila manzon Allah ƙarya saboda ka mutane akan harkar duniya da yawa za ka ga sun wa Allah ƙarya amma mutanen da za ka yi misali dinna ai mulki na musulmi ne kar a zaɓi kowa sai musulmi dan Allah waye ya faɗa haka shi ma kirista da ya ce mulki na kirista ne kar a zaɓi kowa sai kirista a bible ba a faɗi haka ba to mun nan tunda muna magana ne a musulunci gaggagen malamai su haye mun bari su ta Allah ƙarya su zuga mutane mutane sun ba su amanar kungiyar su sun musu ƙarya kuma sun wa sun jingina ƙaryar ga Allah ne liman abin bari ya ta kuka wai saboda kishin addini kar dama a batta ta wuce musulmi bai hau ba amma a lokacin liman ɗin nan gurgurin ƙaryaci Allah yake wa ƙarya muna faɗa ne saboda mene saboda ana yi saboda komai girman mutum in ya ce maka kaza ka tambaye shi a ina Allah ya ce da mutane muna yin tambaya kuma rashin tambayar ma saba wa Qur'ani dalla a duk duniya yau akwai wanda yake annabi Ibrahim tsoron Allah ba a halittar Allah gaba ɗaya shine na biyu dan da annabi Muhammadu Allah shi kara masa matsayi da shi da jama'a gidan shi tsarkaka duk a halittar Allah ba wanda yake annabi tsoron Allah na biyu shine annabi Ibrahim amma sai Allah ya ce wa annabi Ibrahim ya Ibrahim ni fa ina tayar da matattu kuma zan tayar da matattu sai annabi Ibrahim ya ce masa ni are mu kai ko ce mu ya bangiji mu namu yadda za ka rayar da waɗannan matattu mu namu Allah ya ce ni a ran tuhun ba ka yarda ba ne ba ka yi imani sai zan tayar da matattu ba annabi Ibrahim ya ce bala na yarda walakin liyar ma'indan kalbi sai dai ina so ka nuna min ne don zuciyata ta nutsu nuna min to in har an wannan Allah ya kawo mana ne don mi mene mi koyo duk wanda ya sha alkyabba ya sharara ma ku ce nuna min ina ne ina fata an gane inda mutane na haka da an daina ƙarerai
Allah ya zanar da kasar mu lafiya saboda matsayin annabi a wurin Allah. Duk abin da ke damun Najeriya dan matsayin annabi a wurin Allah, Allah ka yaye mana shi. Abubuwa na kashe-kashe, na sace-sacen mutane, abubuwa na talauci, na rashin ayyukan yi da ake fama da shi, ya Ubangiji, dan san da kake wa Annabi Muhammadu ka yaye mana shi. Allah ka samu cika da imani, Allah ka zaunar da kasar mu da jihar mu lafiya saboda matsayin annabi a wurin Allah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.